Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voahausa.com. Wa sauraronmu assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu shekara 2017. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
Amurka ta bayyana da kakkausar lafazi rashin amincewanta kan gujin makami mai linzami da Iran ta yi. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka su kusan 1,000 sun sanya hannu kan takardar nuna rashin amincewa kan dokar hana baki zuwa Amurka da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a kai. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma da ake kira Freedom House ta ce a cikin wani sabon rahoto cewa an samu koma bayan ƴancin siyasa da walwala a faɗin duniya shekaru 11 a jere kenan.
Kano labaran kenan. Shugaba Donald Trump na Amurka ya zabi wani dan ra'ayin riƙau na gidi dan zama alƙalin kotun kolin kasar, dan haka
ya ba ɗan adawa wato ɗan Democrat mamaki a dalilin tun farko daman sun kiyada su nada wanda shi Obama ya zaba.
To ko me yafi kawo tsadar kayayyaki a Najeriya?
Farashin kayayyaki abinda ke shafe su ke sa su haura, musamman shine abinci ko farashin abinci.
Kamar kowace ranar Laraba, muna tafa da shirin demokaradiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka ta bayyana da kakkausar lafazi cewa bata amince da gwajin makami mai linzami da kasar Iran ta yi ba, kuma gwamnatin Trump ba za ta kau da fuska kan haka ba, inji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya Talata. Haley ta yi magana da manema labarai na wani ɗan gajeren lokaci bayan da ta halarci zaman kwamitin sulhu na farko tun da ta kama aiki a taron da Amurka ce ta buƙaci a yi haka. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif bai tabbatar ba kuma bai musanta cewa ƙasar ta yi gwajin makami mai linzami ba, sai dai ya ƙara da cewa makamai masu linzami ba sa cikin yarjejeniyar nukiliya da ƙasar ta kulla da manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka. Ya ci gaba da cewa Iran ba za ta taɓa amfani da makamai masu linzami da ta ƙera cikin ƙasar wajen kaiwa wata ƙasa farmaki ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira yarjejeniyar nukiliyar da aka kulla da Iran a zaman mummuna, har ma a lokacin yakin neman zaɓe ya yi barazana zai watsi da ita. A lokacin da Majalisar Dattijai take tantance ta domin wannan mukami, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta kwatanta yarjejeniyar a zaman mai kashe jiki ko kuma gwiwa. Duk da haka ta ce za ta fi mai da hankali ne wajen ganin Iran ta mutunta sharuɗɗan da ke cikin wannan yarjejeniya.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta kare matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na korar muƙaddashiyar Attorney General Sally Yates saboda ƙin aiki ko kare umarnin da shugaban ƙasa ya bayar, wanda wato ta taƙaita balaguro zuwa Amurka daga wasu ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi. Fadar ta kira matakin nan Ms. Yates a zaman na ruɗarwa da bijirewa. Ms. Yates ta ƙi aiki da umarnin wanda yake kan doka da ake yi da zumar kare Amurkawa, inji kakakin fadar shugaban Amurka Shane Spicer lokacin da yake kare matakin da mai gidansa ya ɗauka jiya Talata a gaban manema labarai. Spicer ya kira matakin na Yet cin amana, saboda haka ya ce daidai ne da aka cire ta daga kan mukaminta. Haka nan Spicer ya yi kira ga 'yan Democrat a Majalisar Dattijai su daina hana ruwa gudu, su amince da zaben Jeff Sessions a zaman Attorney General, kuma su amince da sauran mutane da wato shugaba Trump ya gabatar da sunayensu a zaman ministoci. Tun da farko a jiya Talatar, ministan tsaron cikin gida John Kelly shi ma ya kare dokar ta shugaban ƙasa, yace wannan ba dokar hana mutane zuwa Amurka bace. Yace wannan dan tsaiko ne domin ya ba su damar saki nazarin wato shirin karbar yan gudun hijira da kuma hanyoyin da ake tantance su, inji minister Kelly. Yace ba za mu yi wargi da rayukan Amurkawa ba, duk da wannan dokar jami'an gwamnatin ta Amurka suka ce za a kyale yan gudun hijira 872 su dawo Amurka saboda matsanancin damuwa da suke ciki.
A halin da ake ce kuma kimanin manyan jami'an diplomasiya da wasu ma'aikata a ma'aikatar harkokin wajen Amurka su kusan 1000 ne suka rattaba hannu kan takardar koke ko nuna rashin amincewa kan sabuwar dokar da shugaban na Amurka ya bayar na hana wasu mutane daga kasashen musulmi 7 yin balaguro zuwa Amurka jiya Talata a hukumance aka mika wannan takarda. Ma'aikatar harkokin wajen ta tabbatar wa muryar Amurka cewa ta karbi wannan takarda, sai dai jami'an ma'aikatar sun isa bayyana adadin ma'aikatan da kuma da suka sanya hannu akan da kuma darajarsu, amma wasu majiyoyi sun gaya muryar Amurka cewa yawansu ya kai kusan 1000. Idan wannan adadi ya tabbata zai kasance abinda ba a taba ganin irinsa ba, wanda ya ninka har sau 20 yawan waɗanda suka sanya hannu kan irin wannan takardar koke game da manufar Amurka kan yaki da ake yi a Syria karkashin gwamnatin Obama, kamar yadda tsohon jakadan Amurka a Syria Robert Ford ya lura. Tseguntawa duniya batun wasikar da kuma yawan waɗanda suka sanya hannu akai, inji tsohuwar jami'ar diplomasiya Laura Kennedy, alamu ne da suke nuna irin damuwa kan wannan mataki da illar da hakan zai iya janyowa kuma ba zai yi takatabus ba wajen kare Amurka. Amma kakakin fadar shugaban na Amurka Sean Spicer ya faɗa ranar Litinin cewa ma'aikatan ma'aikatar harkokin waje su mutunta matakin na shugaban Amurka ko kuma su aji aikinsu. Tuffin jakadu sun yi tir da wannan furuci wadda suka fassara shi a zaman barazana ga ma'aikatan diplomasiya.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da daren jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya gaya wa duniya cewa zai zabi alkali Neil Gorsuch ya zama alkali a kotun kolin Amurka. A lokacin da yake ba da sanarwa, shugaba Trump ya ce Gorsuch alkali ne da kasar take bukata cikin gaggawa. Ya kara da cewa babu ta baba kan cancantarsa. Trump ya gaya wa Amurkawa lokacin da yake yaki neman zabe cewa zai nemo alkalin da ya fi cancanta a dufaɗin ƙasar. Ya ce tarihin alkali Gorsuch da irin shaidar karatunsa da suka haɗa da digiri daga jami'ar Columbia da jami'ar Harvard ba su misaltuwa. Daga nan shugaban ya yi kira ga 'yan damakarar da Republican a majalisar dattijai wacce tilasta ta amince da zaɓensa su haɗa kai ko da sau ɗaya domin ci gaban ƙasar. Da yake magana alkali Gorsuch ya ce naɗi zuwa kotun koli yana daga cikin ayyuka mafi nauyi da ɗaukaka. Ya ce idan har majalisar dattijai ta amince da naɗin nasa, zai yi bakin ƙoƙarinsa na zama mai mutunta tsarin mulki da dokokin wannan babbar ƙasar. Sai dai shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai Chuck Schumer ya ce tilan ne alkali Gorsuch ya nuna cewa shi ba ɗan gani kashenin masu ra'ayin riƙau ba ne. Shi kuma shugaban masu rinjaye Mitt McConnell ya bada zaɓen, wato ya yaba da zaɓen da Trump ɗin ya yi. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji, shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da wani rikakken dan ra'ayin rikau mai suna Neil Gorsuch dan zama babban alkalin kotun kolin Amurka, wanda wannan wato mukamin ne ake ganin yafi kowane muhimmanci a jerin naɗe-naɗen da ya yi saboda tasirinsa kan zamantakewar Amurkawa. Don haka ana ganin za a yi gumurzu tsakanin masu ra'ayin riƙau da masu ra'ayin sassauci a lokacin tantance shi a majalisar tarayyar Amurka. Kan haka ne na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amuran Amurka, mazaunin birnin Boston mai suna Malam Garba Suleiman Karaku, don ya mana fashin baƙin abinda zai biyo baya, sai ya ce.
To, hakikanin gaskiya wannan gabatar da suna na Neil Gorsuch, wato shugaban majalisar kolin kotu ta Amerika wato ya ba ɗan adawa wato ɗan Democrat mamaki a dalilin tun farko daman sun ki yadda su nada wanda shi Obama ya zaba. To yanzu wanda su suka zaba din saboda ke su ne da wuka su ne da nama da majalisar Senate da na House sun cika ransu ba babbaka domin biyan bukatun su na shekara da shekarun da zai akan wannan karaga ta su akan wannan kujera nashi na shugaban kamar majalisar koli ta shari'ar dake nan kasar Amerika.
Mallam Garba, a matsayinka na wanda ya san siyasar nan Amerika, kana ganin gabatar da sunan rikakken mai ra'ayin rikau da shi shugaba Donald Trump yayi a matsayin wanda yake son ya zama shugaban koko alƙalin kotun kolin nan Amurka ba zai kawo gumurzu tsakanin ƴan ra'ayin rikau da masu son su sauci ba a nan kasar?
Ai wannan ma a zaune take, wato ai daman da biyu suka ki yadda da zaben da wato shugaban kasa mai barin gado Obama yayi ba. Kuma ba zai haifar ma Amerika kame ido ba zaben wannan Neil Gorsuch da Donald Trump yayi, domin duk ra'ayin su daya mutane ne ba masu kaunar jama'a ba, su ne masu wannan tsaurin ra'ayin cewa a'a wai su za su kwato Amerika, za su maida ma Amerika yancinta da sauransu.
To amma Alhaji Garba, baka ganin masu ra'ayin da'a za su so shi ganin cewa bai ra'ayin auren ƴan luwaɗi da kuma barin a zubar da ciki da masu sauya jinsi da sauran batutuwa da masu ra'ayin addini suke kyama?
To ai wato duk wannan al'amari ya danganci ga ainihin su abubuwan da shi Donald Trump ya faɗa zai yi tun lokacin da ake wannan fafatawa na wajen neman zaɓe na a zaɓe shi. Ayyana abubuwan duk da zai faɗa, kuma ya nemi wanda yake zai mara ma baya su ɗaure mashi gindi, su ɗaure mai su jam'iyyar ta Republican gindi, shi sa suka nemo wannan babban mai shari'a wanda zai ƙalubalanci masu sassaucin ra'ayi.
Wato kana ganin yancin da aka baiwa ƴan luwaɗi da masu sauya jinsin su da kuma sauran batutuwa na sassauci zai fuskanci haɗari kenan a wannan karan?
Kware da gaske, ai shi zai nace wato zaɓe da shi Donald Trump yayi ba zai haifar ma al'ummar Amerika ɗa mai ido ba, tun ma ba ga masu ɗan ƙaramin ƙarfi da sauransu ba dai da talakawa, domin za su yi ne domin nasu na ra'ayin rikau.
To an saurari Mallam Garba Suleiman da ya tsokaci kan bayar da sunan Neil Gorsuch da Trump yayi a matsayin wanda yake so ya zama babban alkalin kotun kolin Amurka. Yanzu kuma sai Najeriya, inda a yayin da tattalin arzikin kasar wadda ta dogara ga albarkatun man fetur ke tangal-tangal kamar yadda sauran takwarorinta ke fama, wasu ƙwararru ke yin fashin baki kan mafita. Wakilin mafadar shugaban Najeriya da ke Abuja, Umar Faruk, ya fara zantawa da tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya Dr. Obadiye Mai Lafiya, wanda ya ce matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka ma ya taka rawa wajen haddasa tsadar rayuwar.
Babban bankin Najeriya da matakan da suka ɗauka ya kawo rashin ganewa, kuma ya sa ana cuwa-cuwa da musamman kasuwan ita naira ɗin ma da dala ɗin ma gaba ɗaya. Masu zuwa haji a basu nasu daban, masu aikin gwamnati a basu nasu daban, bankuna kuma a basu nasu daban, masu kasuwancin dala daban. To kaga wannan ya kawo cuwa-cuwa kware da gaske. Na biyun kuma shi ne farashin kayayyaki, abinda ke shafe shi ke sa su haura, musamman shi ne abinci ko kuma rashin abinci, har kusan 60%. Abincin ma ana kwashi a kai kayayyakin waje ana sayar da shi, ya sa abincin musu kuɗin su ya ƙaru kware da gaske. Na biyu shi ne irin tashin hankalin da ake yi tsakanin manoma da masu kiwo.
haka kuma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon babban director na bankin Unity da ke Abuja, wato Malam Ahmed Yusuf, ya bayyana min cewa lalle dole ne Najeriya yanzu ta fara duban hanyoyin da za ta ci da kanta kuma ta rage dogara da waɗansu abubuwan da ake shigowa da ƙasashen ƙetare domin darajar naira ta dawo.
Yawancin ayyukanmu a ƙasar nan sun danganta ne da darajar dala, wato ba wai sai kayan ma da aka shigo da su kawai ba, kaga shinkafa shigo ne ta ake, saboda haka duk abin da ya shafi farashin dala dole ya shafi farashin shinkafa.
To amma ai ana samun noman shinkafa a Najeriya da kayan cefane, amma dukkansu farashin su yanzu ya ribanya so uku ko hudu,
saboda shi manomi ai rigar da yake sa yanzu ita ma daga China, takin da yake shigowa da shi yake, irin ma da zai shuka yanzu shigo da shi yake. Shi sa
daga mutum ya janye wando don saboda kudi, ana ma kai naushi.
Wannan haka yake kuma a gaida Umar. Yanzu kuma bari in koma gefe guda, Sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiya a yau.
Cikin shirin, ko shugaba Buhari yana da cikakkiyar masaniya kan amsar da gwamnati ta tura majalisa game da zargin da ake wa sakataren gwamnati Babacir Lawal? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masarar assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Shin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana da cikakkiyar masaniya game da amsar da fadar shugaban ƙasa ta tura a majalisar dattijai a zaman amsa kan zargi da wani kwamitin majalisar dattijan yake wa sakataren gwamnati Babacir David Lawal kan cin amana? Mun yi wannan tambayar ce saboda bisa martanin da 'yan Najeriya suka bayar kan wasiƙar, ya nuna cewa idan har shugaba Buhari yana da masaniya sosai, to lalle an yi kuskure. Idan bai da cikakkiyar masaniya, to hakan wataƙila ya ƙara tabbatar da zargin cewa ba shi yake jan ragamar mulkin ƙasar ba, ko kuma zargin da wasu suke yi cewa illa irin hadimansa 'yan dagaji ne, ko kuma dalilan nan duka uku, kamar da yadda wasu masu sharhi ko masu sukan lamirin gwamnatinsa suke faɗi. Abin da ya fi ɗaure kai shi ne yadda wasiƙar ba ta ba da amsa kan zargin da ake wa sakataren gwamnatin ba, sai ta duƙufa kan hanyar da majalisa ta gudanar da bincikenta. Da farko ga wata 'yar shimfiɗa da Nasir Adamu Leka ya haɗa mana.
Salon wasiƙar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa kan rashin gamsuwa ga hujjojin sauke sakataren gwamnati Babacir David Lawal ya samu tababa daga waɗanda suka yi amanna ga dagewar shugaban na hukunta duk wanda ya zarme. Da faruwar wannan lamarin, sakataren kwamitin tallafawa yankin Arewa maso gabas Umar Gulani ya ce matuƙar kwamitin majalisa ya buƙaci duk bayanai za su kasance a shirye don fiye da batun nome ciyawa. Kwamitin nasu ya yi ayyukan da ba sa ɗaukar hankalin kafafen labaru.
Ba ciyawa ne kaɗai shi ne aikin ba. Yauwa, ka duba bohol da aka yi a wannan hectares da aka gyara, construction ne sosai aka yi, kamar gada ne aka yi.
Maimakon kai tsaye ku yi aiki da jihohin, me yasa ba za ku yi aiki da 'yan majalisun tarayya da na dattawa na yankunan?
Gaskiya in za mu samu haɗin kai da su, me yasa ba za a yi ba? Mu daman burinmu ai burin kuku aka ce to muka samu aiki da su, ba za mu yi ba.
Shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na majalisar dattawa Sanata Shehu Sani ya ce za su sake gayyatar duk waɗanda lamarin binciken ya shafa. Yana mai nuna damuwa ga yadda sikar fada shugaban kasan bata ma ambaci sunansa ba a cikin kwamitin.
Takardar da aka sa hannu an rubuta sunan nakin mambobi wannan kwamiti, ni da nake chairman ba sunan a ciki. Na biyu kuma an ce ba mu gayyaci sakataren gwamnatin tarayya, bayan ga mu takarda daga ofishin gwamnatin tarayya cewa mun gayyace shi. Na uku kuma ba a yi maganan kudin da muka ce an dibe, an sace, an handama ba, sai aka fara maganan wai kwamitin mu ba kowa ya sa hannu ba, mutum bakwai suka sa hannu kuma ga takarda hannu.
Sanata Ali Indume da APC a majalisa ta kobe daga shugaban masu rinjaye ya ce sakataren gwamnatin na da damar zuwa kwamitin 'yan gudun hijira don kare kansa.
Takaitaccen bayani ne aka bayar, interim report ake cewa. To saboda haka idan ma yana cewa bai samu zarafi defending kansa bane, to ai yanzu tunda ba a gama ba, yana da dama ya je defending kansa, ba wai dai kuma a je ana kace nace a cikin jarida ba.
Mun tuntubi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano domin jin ko kokarin tabbatar da ba a zalunci mai gaskiya ba yasa gwamnatin Buhari ta dauki wannan mataki kamar yadda aka gani cikin wasiƙar da aka tura a majalisa.
Mana zato ba za ka yi a ce wannan ne dalili ba, idan aka yi la'akari da yadda aka yi wa shugaban majalisar dattijai, da yadda aka yi wa Sambo da Suke, da yadda aka yi wa alƙalan nan da aka yi wa jiran mulki a tsakiyar dare, cewar wato idan aka ji kanshin rashin gaskiya game da rashawa da cin hanci, to gwamnatin Buhari tana daukan mataki na gaggawa. Amma game da waɗannan mutanen na ofishin shugaban ƙasa, sai da ta ɗauki wannan matakin ba. To abinda mutum zai mamaki shi ne, baya buƙatar wato wani zurfin ilimi ko kuma kasancewa ka a ɓangaren gwamnati kafin ka gane cewar majalisar da ke gannan fa suna cikin kare shugabansu da aka zargo, kuma don kada in ya faɗi wasu su biyo baya. Saboda haka ya kamata a fahimci wannan zargi da suka yi akan sakataren gwamnati Babuji. In aka duba wato abin da suka dora wa kansu zafi cewa za su bincike wato halin da Arewa maso gabas take ciki, amma suka bige da maganar sa shi kadai, kasancewar wato wani abu suke nufi. To suke su gwada ofishin shugaban ƙasa ko ma shugaban ƙasar su ga shin yaƙi da rashin wannan da cin hanci da gaske ne, ba sani ba sabo, ko ko waɗansu kawai ake farauta. To da ofishin shugaban ƙasa sun fahimci haka, da sun ƙoƙari sun mai da hankali sun ba da ansar tuhumar da aka yi masa, ko dai su ce laifin nan da kuke zargi ba daidai aikata ba ga hujja, ko kuma suke aiko gaske ne duk da namu ne tun da abin ya tabbata ga horon da muka yi masa, da su ci gaba da yaƙi da rashawarsu da cin hanci kai tsaye. Amma gaggocewar da ya suka yi da zille-zille da ta taimaka musu ba ko kaɗan.
Dr. Duka ba.
Maganar rashawa da cin hanci.
Dr. Duka, ba ka ganin cewa watakila wannan batu da ka ambato cewa ainihin bincike da ake wa shi shugaban majalisar dattijai, wannan kotun ɗa'an ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnati kotun nan take, to ba ka jin cewa ita gwamnati ta fahimci cewa ramuwar gayya ce ita majalisar dattawa take so ta yi dangane da wannan caje-caje da ake wa shi shugabansu?
Kaddara hakan ake nufi ko ake a yi ramuwar gayya, don ne ba za ki kokari su tabbatar da cewar ba haka ba ne tuhumar da aka yi tun da suka kata? Ya zama haka ne, in ku haka ne su fi a hukunta shi kamar yadda ake ta kokarin a hukunta shugaban majalisar dattijai.
To ai kenan
sun fita.
Te ai sun fito sun ce bayan sun mika rahoton suka ce ai wannan rahoton ba yana nufin cewa shugaban kasa ya wanke sakataren gwamnatin ba ne.
To a fahimtar a karamar fahimtar mun karanta wannan takardar tasu, babu abin da ya nuna cewar kuma ba hakan ba ne.
To
saboda haka kulli kuciya ake yi kawai.
Me yasa to ita gwamnati za ta ɗauki wannan mataki, ganin cewa an yi wa shugaba Buhari shaidar cewa mutum ne da aka san shi ba sani ba sabo idan ya zo ga yaƙi da cin hanci da rashawa?
To babban abin da mutane suke ta jaddada magana a kansa shi ne, in dai shugaba Buhari ya gamsu cewar kai ne biyayya ne a gare shi, to ba ka laifi. Saboda haka waɗanda ake zargi ana ko shi wannan mutumin musamman an ce yana yin duk abin da zai nuna wa shugaba Buhari yana ne cikakken biyayya gare shi, don haka shi kenan ba ya laifi. To amma za mu iya kuma sake ɗagawa daga wannan matakin, a yi hasashe a kan cewar ila ana gudun kada ya faɗi wato waɗansu kuma da yawa, watakin da ikari ba hango na su laifin ba a hango. Saboda haka a ce to saurawa ne da kuma wane da wane ma da ma wance, watakila haƙƙi a waye gari shugaba Buhari ya duk wanda suke kewaye da shi ba shi da abokan aiki a shi.
To,
duk su ma masu laifin ne. Don haka watakila ba wai babikin ne kaɗai ake ƙoƙari a kare ba. A'a, da yawa daga cikin waɗanda suke zambe shugaban ƙasa ake ƙoƙarin a kare. Saboda an san ana ma sane da abin da suke da shi na bulu a gindi.
Wannan dai ba shi ne shugaba Buhari da jama'a suka sani ba. Dama can haka yake yanzu ne mutane suke ganewa ko kuma dai da wata magana.
Gaskiya sai dai a ce ko da wata magana din. Da Buharin da aka sani tsayayye ne, jajirtacce ne, wanda ba sani ba sabo ne, kuma a jawabinsa na karɓar mulki ya yi alkawarin cewa zai kasance ba sani ba sabo wajen yaƙi da rashin arzikin hancinsa, kuma ya ga cewa shi fa ba na wani mutum ɗaya ba ne na kowa da kowa ne.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan, sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da Mail Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan Isa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To, a gaishe ka ga wannan.
Donald Trump ya fara huce gona da iri. Dan in kana shugaban Amerika, to kakka manta nauyin saurin ƙasashe da a bisa kanka. Wata ba ta rayuwa sai da wata. To domin haka waɗansu matakin nan da ya ɗauka muna ƙara sanya kira gare shi, wato ja da baya ba tsoro ne ba. Ko da shike shi yana kare 'yan Amurka, kai ya mance Amurka yau ba ita kaɗai ba ce a cikin duniya da kuma sauran ƙasashe.
To sai ku biyo mu a shirin hantsi don ku ji cikakken bayani. Yanzu kuma ga Sahabo ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan Amurka da ake kira Freedom House da Turanci ta fidda wani sabon rahoto da ke cewa an samu koma bayan 'yancin walwala a faɗin duniya a shekara da ta wuce shekaru 11 a jere. Koma baya da ƙungiyar ta aza laifin ƙaruwarsa kan masu kishin ƙasa a ƙasashe da suke bin tafarkin demokuraɗiyya. A safiyar da ta yi, ƙungiyar ta auna ƙasashe 195 a cikin su kashi 45 cikin 100 an ce suna da 'yanci, kashi 30 cikin 100 suna da ƙwarya-ƙwaryar 'yanci, kashi 25 kuma ba su da 'yanci. Rahoton ya ce ƙasashe 67 da suke bin tafarkin demokuraɗiyya sun samu koma bayan 'yancin siyasa da na walwala a bara, da suka haɗa da ƙasashe kamar Brazil da Faransa da Jamus da kuma Amurka. Rahoton ya ce ƙasashe 36 ne kaɗai suka samu ci gaba ta fuskar 'yanci. Kakakin ƙungiyar Sera Rapucci, wacce ta yi magana da muryar Amurka daga New York, ta ce ƙasar da ta fi kowacce samun koma baya a bara ita ce Turkiya. Ta ce inda aka fara ganin alamar wato hana walwalar 'yan jarida kamin ma juyin mulkin da aka yi a ƙasar wadda bai samu nasara ba. Amurka ta bayyana da kakkausar lafazi cewa ba za ta lamunta ba da gujin makami mai linzami da Iran ta yi, kuma gwamnatin Trump ba za ta kauda fuska kan haka ba, inji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. Fadar White House ta shugaban Amurkan kuma ta kare matakin da Donald Trump ya ɗauka na korar muƙaddashiyar Attorney General Salyers saboda ƙin aiki ko kare dokar da shugaban ƙasa ya bayar, wacce ta taƙaita balaguro zuwa Amurka daga wasu ƙasashe 7 da galibin al'ummarsu musulmi ne. Fadar ta kira matakin na Salyers a zaman mai ruɗarwa da bijirewa.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.